Mai sauraro akan mita 88.5 dalar FM da zamani, sunana Abba Isa Muhammad, dauke da rahoton yadda ta wakana yayin bawa ƴan jarida masu binciken kokoforo na kwanaki 2-3 a jihar Bauchi, wanda cibiyar bunƙasa fasahar sadarwa ta zamani wato CITAT ta shirya domin ya ƙara ilmantar da ƴan jaridun game da yadda za su yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yaɗa labarin. Har ma kuma mun samu zantawa da shugaban cibiyar ta bunƙasa fasahar sadarwa ta zamani, wanda ya mana ƙarin haske game da maƙasudin shirya wannan horo.
To za mu samu ji suna da
sunana Yunusa Zakariya, Director CITAT.
To ga shi an shirya wannan taro na bitar kwanaki 2 ga ƴan jarida masu binciken kwakwaf. Me ya hikima da shirya wannan taro?
Wato mun ga cewa ƙasar nan yaƙi da rashawa baya samun nasarar da ya kamata. Muna ganin cewa ƴan jarida suna da rawar da za su taka don taimakawa da wayar da mutane. Wannan ba za ka iya yaƙan ita rashawa ba tare da ka nusar da al'umma sun gane illarta, kuma sun zama sun yi amana cewa su ma dakarun yaƙin ta ne.
To ana ganin har yanzu al'umma ba su fahimci me ye cin hancin ba, ko kuma inda za a yi yaƙi da shi?
To anan akwai abubuwa biyu. Abu na farko shine kamar yadda masu nazari suka furci cewa yawancin yadda ake yaɗa labarai na rashawa a Najeriya ba yadda zai yi tasiri mutanen karkara ba ne. Wato za ka je an kirawo yawan kuɗin da aka sace. To in kuɗi ya yi yawa, talaka ba zai san ma me ake nufi da wannan kuɗaɗen ba.
Akwai misali?
Kamar yanzu kwanan nan ake cewa tsohon account general na tarayya ya sace biliyan 80. To in ka tafi cikin karkara ka ce musu an sace biliyan 80, ba za su san menene ita wannan biliyan 80 suke nufi ba. Amma in ka fito musu ta wata siga cewa biliyan 80 ɗin nan zai gina makarantu kaza, zai gina asibitoci, zai iya biyan kuɗin auren ƴan mata kusan 100 da yanawa, to sai su fi ganewa, sai su ga lalle wannan rashawa tana jawo illa. Don inda wannan kuɗin an bar su, za su samu makarantu masu inganci, za su samu asibitoci masu inganci, hanyoyin zirga-zirga don su za su zama masu kyau, za a samu tsaro.
Amma ba ku ganin tun da zargi ne wace ila sai nan gaba tukunna za a tabbatar.
To ai shi zargi ba ya fitowa haka kurin, kai an ce ka kwashi miliyoyin ne ba ma biliyon ba. Ai duk wanda ka ji an mashi zargi, to dole ne akwai ƙanshin gaskiya a wannan magana. Amma sau da yawa ai dama tun kafin gwamnati ta fito ta ce ya sace wannan kuɗi, gwamnati ce fa ta ce ba mu ba. So in zargin ne ma ai gwamnati ne sai wacce ita ce ta bashi aiki, ita yake yi wa aiki, ita kuma take ganin wannan barna yake mata. Amma kafin gwamnati ta faɗa, malaman jami'a sun fito sun ce mutumin nan ana haɗa kai da shi, ana sace albashin mutane da dama aka yi shi.
To ta ina mutane na ƙasa-ƙasa za su ba da gudunmawa wajen yaƙi da cin hanci da rashawa?
To akwai hanyoyi da dama. Na farko dai su kyamaci wannan ɗabi'a. Na biyu su ƙauracewa mutane wanda suka yi fatiraka da kuɗin mutane. Na uku su tabbatar cewa duk wani mahaluke da suka naɗa shi a makami ko kujeran kansila ne ko jama, to su bincike shi su tabbatar cewa bai yi sama da faɗi da kuɗinsu ba.
Haka zalika mun zanta da Dr. Jamila Muhammad, wadda malama ce a tsangar koyar da aikin jarida da ke jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria a jihar Kaduna.
To suna da matsayi?
Okay, suna na Jamila Muhammad Dahir, ina koyarwa a jami'ar Ahmadu Bello University da ke Zaria, Department of Mass Communication, shine koyar da aikin jarida.
Kamar wata rawa ya kamata ce dan jarida ya taka wajen yaki da cutanci da rashawa?
Okay, dan jarida ko shi yake da rawa da zai iya takawa wajen yaki da cin hanci da rashawa? Alal misali mun san cewa dan jarida shine ya kamata ya koya ma al'umma su san abubuwan da ya kamata su sani, na abubuwan da ya jibanci rayuwarsu, abin da zai illata su ko kuma abin da za su amfana da shi. Saboda haka idan dan jarida ya ɗauka wannan dama da yake da shi kan wayar da kan al'umma yadda za su fahimci menene ma shi kanshi wannan cin hanci da rashawa, sa'annan kuma menene illansa akan rayuwarsu, kaga za a iya samun canjawan fahimta daga gurin mutane har ma su kyamace shi. Sa'annan zai iya taimaka taimakawa gurin rubutu akan waɗannan abubuwa idan shi dan jarida ne idan kuma shi mai rubutu ne misali tunda aikin jarida kashi kashi ne idan ma aikacin radio ne ko TV zai iya zuwa har waɗannan guraren ya dauko abubuwan da ya illantu na shi kanshi cin hanci da rashawa mutane su ga illan shi sannan zai iya bawo mutane dama su zo su fada misali ai landin musu voice so irin wannan abubuwa ne da dan jarida zai iya bada gudumawa gurin yaki da hanci
kamar waɗannan irin tabi'u ko kuma halaye ya kamata a ce shi ya kauce musu idan yana so ya bada gudumawa a bangaren
so na farko shine shi ma kanshi ya guji hanci da rashawa idan kana son ka yaki abu dole sai ka ki shi idan kana yin abu mutane ma ai ba za su gane cewa yana da illa ba na biyu kuma shine shi kuma ya zama yana da ilimi akan wannan abu misali idan rashin ilimin sa yana iya jawo illanta zai iya yin wannan abun ba tare da ya sani ba na uku kuma shine ya zama yana tsakatsakiya bai bi wannan gefen ko wannan gefen ba barayi kenan saboda haka idan ya zo ba da rahoto zai fito da abu yadda ya dace zai faɗi illan shi kuma waye yayi ba tare da tsoro ba tare da gardama ba abu na uku shine ya kasance yana da evidence shaida duk abin da zai fito da shi ya zama cewa yana da shaida domin rashin samun shaida shi ma matsala ne shi kanshi corruption ne ma aikin jarida
kuma alal misali idan aka kalle shi harkacin hanci da rashawa din gaba ɗaya idan dan jarida ya gaza ba da gudunmuwa a matsayin sa na dan jarida wannan abu zai haifar
to na farko shine ana samun ci baya a al'umma under development kenan cin hanci da rashawa ta kota ina mutane ba su ma san illan shi ba saboda haka kowa yin shi kawai yake yi yanda ya ga dama na biyu shine zai zama shi kanshi al'umma mutane za su zama kawai kowa a zube yake ana zube kawai kara zube idan ba an yi corruption ma wani ma ya ji haushi zai ji shi ma ya kara yin nashi corruption na abu na uku shine illan shi kanshi corruption din ba kawai a gurin under development yake jawowa ba yana jawowa a ce ya kawo abubuwa da yawa misali banda ci baya ya kawo fadace-fadace da mun yi magana shi a gurin workshop din nan akwai issue na cewa mutuncinmu da kimanmu a matsayinmu na 'yan ƙasa da kuma ma ƙasanmu yana zubewa a gaban mutane ba wanda zai so yi mu'amala da mu to saboda haka kaga an maida mu baya kenan
to a ƙarshe yaƙi da cin hanci da rashawa alhaki ne na suwa da wa
alhaki ne na wa da kai tukunna shine at the lower level alhaki ne na iyaye alhaki ne na gwamnati alhaki ne na malamai alhaki ne na 'yan jami'an tsaro alhaki ne na 'yan kasuwa alhaki ne na gwamnati alhaki ne na 'yan community leaders traditional leaders duk kowa da kowa na da hannu a ciki domin sai mun yaƙe shi kafin nan za mu iya mu yaƙice shi a cikin al'ummarmu idan mutum ɗaya ya ga cewa wannan ba haƙƙina ba ne to shi ne ma zai iya yiwuwa ana wanzarwa a gaban shi ba tare da ya ce a'a a daina ba
me ya kamata mutum ya yi idan ya ga abin da yake zargin cin hanci ne ko kuma idan ya ga cin hanci da rashawa
ya kamata ya yi bincike na farko kenan saboda kamar yadda muka faɗa shi akwai siffofi na shi kanshi cin hanci da rashawa kuma ba lalle ba ne sai ka je ƙarshe ga cewa ba haka ba ne na farko shine ka yi bincike ka tabbatar cewa wannan aikin da rashawa ne tukunna na biyu su wane ne suka yi wannan aikin na uku me ya illan shi shi wannan abin su waye ne yake illantarwa kafin ka ce za ka fara fitowa amma an ce duk abin da ka gani ka faɗa amma ba wai kawai ka faɗa ba sai ka tabbatar cewa aiki ne cin hanci ne da rashawa kafin ka je kai magana
su ma wasu daga cikin waɗanda suka halarci wannan horo sun bayyana mana abubuwan da suka amfana da shi da kuma yadda za su amfanar da al'umma da ƙasa baki ɗaya.
Ya din ya ko shayo to ga shi ka halarci wannan taro me ka amfana da shi kuma ya za a amfanar da al'umma. Eh gaskiya wannan taro ne mai matukar muhimmanci kuma a gurguje na amfana matukar da wannan taro abinda zan iya cewa na fi amfana da shi shine na samu salo da dabaru na yadda za mu gano irin cases da suka shafi cin hanci da rashawa da kuma yadda mu za mu yi reporting din su rubuta mu ba da labarai a kai ta yadda za a ɗauki mataki ta hanyar jan hankalin hukuma da ma al'umma baki ɗaya. An yi batun kalubale da masu binciken ƙwaƙwaf suke fuskanta ya za ka yi kalubale. Eh gaskiya tabbas wannan abu ne wanda ya kamata a ce an tsaya an samar da mafita a kai don kalubalen da ake fuskanta shi yake kashe gwiwar masu kokarin yin hakan. A don haka kalubalen sun hada da irin su farko dai ma na rayuwa mutum ana harar rayuwar shi da kalubale na rashin kuɗi da ake warewa da dai sauran kalubale kala-kala wanda kuma ya kamata a ɗauki matakin magance abin domin samun ɗorewar rahoto na binciken ƙwaƙwaf da sauransu.
Sunana Rahima Shodo Kaji daga wato jaridar Daily Trust kenan. An yi wannan bita ta horo ta kwanaki biyu kuma alhamdulillah an amfana da abubuwa da dama waɗanda za su taimaka wurin gudanar da ayyukan mu matsayin mu na ƴan jarida dangane da abin da ya shafi kawo rahoto ko kuma labari wanda yake da alaka da cin hanci da rashawa.
Kamar me da muke koya?
Akwai to yanda cin hanci ko rashawa take yaduwa tun daga mataki na ƙasa da kuma hanyoyin da ya kamata a bi musamman a wurin binciken waɗannan laifuka yanda za a ɗan jarida zai amfani da waɗannan wato wasu hanyoyi da wasu matakai yanda zai kawo su ba tare da samun barazana ko kuma wata matsala ga rayuwarsa ko kuma shi wato ainihin aikin da yake aiki a kansa.
To yanzu ya zaki da abin da kika koya?
Dama abu ne da kusan yau da gobe ana aiki da shi kuma insha Allah abubuwan da aka kare da su shi ma za a ci gaba da dorawa daga inda aka tsaya a domin dai dama shi ne aikin da ake yi yau da kullum.
To da fatan sauran al'umma za su bada gudunmuwar da ta kamata wajen yaƙi da cin hanci da rashawar a faɗin ƙasar nan tun daga ƙasa-ƙasa har zuwa matakin shugabanni. Sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da Dalai FM Madar Zamani, sai kun sake jina a nan gaba.